Daga muryar Amurka a Washington DC.
Wa sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku kamar yadda aka saba daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai a jamhuriyar Niger ta VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger din dai da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. Haka kuma a shafin mu na Facebook Live ana iya jin mu kai tsaye ko kuma a can kasar Kumasi kasar Ghana a Kumasi za a iya jin mu ta Alpha Radio. Ana kuma iya shiga yanar gizo mu ta voahausa.com domin sauraron shirin. Masu gabatarwa
Safinatu Sada Sodengi
sai kuma ni Usman Ahmed Kabara.
Masu sauraro kasancewa duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 7 ga watan Disamba shekarar 2017 zamu yi magana ne akan ciwon yoyon fitsari. Don jin ko yana ko wannan ciwo ya yake da yadda ake magance shi.
Yoyon fitsari wato wani garari ne da yake samun mace take samun kanta a cikin yanayin da ba za ta iya rike fitsari ba. Fitsari yana ta binta ko yaushe, tana kwance fitsari na jika mata shimfiɗa, tana tsaye fitsari na jika mata wando, tana zaune fitsari na jika mata wajen da ta zauna. A yawanci kuma wannan akan same shi saboda matsala ta dogon naƙuda da sukan samu sukan shiga.
To banda Najeriya, Niger ma na ɗaya daga cikin kasashen da ake samun irin waɗannan matsaloli na ciwon yoyon fitsari.
Ta na samu ciki shekara guda ne na ji da miji da na samu ciki ba mu tayi likita ba.
A kwatance mu a ganin mu lokacin da muka fara muka ga bai kamata ba. Wurin aihuwa mace ta mutu, wurin aihuwa mace ta yi wahala tunda akwai likitocin da ke rigakafi.
Lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo, hey, wannan akwai kunya.
Sakonninku na amsar tambayar mu na nan tafi sai kuma tattaunawar likita da wakilinmu Muhammad Salisu Rabi'u daga Kano. Kamar yadda kuka ji a somin tabin hira a farkon shirin, sai kuma damar buga waya da zamu baku a alamar tarawa 1-202-205-2655.
To kai tsaye bari mu je ga sakonnin kamar yadda Safinatu ta ambata. Mu ji shin wani ansu shi kuka ba mu a tambayar mu ta yau.
Sakon farko ya fito ne daga Adamu Eltons, yace wannan lamari ni kam a yankin mu na Karim Lamido Iga, Allah sa na faɗi sunan garin daidai, dake jihar Taraba, raguwa yayi matuƙa. Kai wani lokacin ma sai dauki lokaci mai tsawo kafin ma ka ji ana zancen cewa akwai wannan cutar.
To sai kuma Saje Saidu Daura yace yau da gobe masu gilashin hangen nesa, to mun gode. Yace tabbas mu dai a yankin mu na jihar Katsina ana samun raguwar wannan cuta ta yoyon fitsari sakamakon ci gaba da aka samu na wayar da kan mata musamman masu aurar da yara ƙanana. Da fatan za ku tashi lafiya. To ai gari ta raguwa.
Sai Masir Baba Wura na faɗa da Muhammad Bashir Damare suka ce salam yau da gobe, mu kan wannan matsalar ta yoyon fitsari sai ruwa yake yi a nan karkara. Da fatan hukumomin kiwon lafiya za su kawo masu dauki da wannan matsalar dauki, ku tashi lafiya.
Amin. Sai kuma Jibrin Umar na Basa yace hakika ana samun karuwar yoyon fitsari a yankunan karkara duba da yadda ake wa kananan yara auren wuri, amma yana da matukar kyau gwamnati ta kara kaimi wajen yaki da yoyon fitsari. Yana kuma da kyau gwamnati ta kafa cibiyoyi a kowane yanki na karkara don magance yoyon fitsari.
Sai Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau tace eh to hakikanin gaskiya cutar yoyon fitsari cuta ce mai matukar illa ga jikin bil'adama musamman ma dai mu mata. to amma a hakikanin gaskiya mu dai anan karamar hukumar mu ta rijiyo abin da sauki sosai a ƙarshe ina roƙon Allah ya kama waɗanda ke dauke da wannan cuta sauki dan daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
to amin sai Sa'idu Katuka Kagarku yace a gaskiya ciwon yoyon fitsari raguwa yake saboda idan muka duba shekarun baya zaka samu kusan duk ranar duniya idan ka je asibiti zaka samu masu wannan cuta amma yanzu sai ka je sau da yawa baka samu mai wannan cuta ba
sai Alhaji Umar Foreba Gashuwa yace salam filin yau da gobe hakika mu dai anan yankin ma karamar hukumar Badi ta jihar Yobe ciwon yoyon fitsari abin ba dama yau ta fi jiya
to a to Allah ya dada kyauta
amin
sai Bello Muhammad mai malari yace da kuma babayo hadin gwiwa suka ke nan babayo sarkin Hausawa mai malari suka ce ciwon yoyon fitsari cuta ce mai matukar muni dake sanya rayuwar aure a cikin kankanin lokaci a gaskiya yanzu an samu raguwar wannan ciwo sakamakon wayar da kai da kafafan yada labarai suke yi na hana auren wuri
sai mu ji tafatar ne dake Patuscum da Sadi Energy tandar Patuscum suka ce a gaskiya mu dai anan yankin mu wannan ciwon na yoyon fitsari zamu ce raguwa yake to fa sai dai har yanzu ana barazanar kamuwa da matsalar ganin yadda aurar da yara kanana yake karuwa
Zaharuddin Umar baban yara bici yace sako ne ya fito daga wurinsa da Kamal Sani Waire Allah ya sa na fada da suka ce salamu yau da gobe fatan alheri a gare ku masu gabatar da wannan shiri mu dai a jihar Kano zamu iya cewa wannan cuta ta yoyon fitsari raguwa take sosai saboda zaka dade baka ji labarin wata mace mai fama da irin wannan cuta ba muna roƙon Allah ya ƙara baiwa ƴan uwa maza da mata hakuri Allah ya kuma ba mu lafiya amin mun gode ku tashi lafiya to dan zamu dakata mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni
Nijar ma na ɗaya daga cikin ƙasashen da ake samun matsalar ciwon yoyon fitsari saboda haka sai mu bi wakilin mu a Nijar dan jin yadda lamarin yake a rahoton da ya hada wa murya Amurka
Anan muna kan wani titi a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar. Da alama komai na tafiya kamar yadda ake bukata. To sai dai kash ba hakan amarin yake ba a wajen waɗannan matan da kuke gani. Nan ne cibiyar nan dake kula da mata masu matsalar yoyon fitsari.
Maimuna. Fallu odo.
Waɗannan ma da kuke gani su ma sun zo jinya ne a cibiyar. Kowace daga cikin su na da nata labari na daban.
Da na samu ciki shekara guda ne na yi gidan miji da na samu ciki ba mu tayi likita ba
a kwatance mu a ganin mu lokacin da muka fara shi muka ga bai kamata ba wurin aihuwa mace ta mutu wurin aihuwa mace ta yi wahala tunda akwai likitocin da ke rigakafi
lokacin na in mutum ya tahi awo sai a ce tun aihuwa na farko ne kina tahiya kina yi awo eh wannan akwai kunya mu ma saboda wannan ba mu yi awo lokacin nan
wadansu kuma wannan matsalar ta yoyon fitsari ta zama sanadiyar rabuwar auren su da mazajen su
ah shikenan mana tunda wanga ciwo kin samu sai su ce shikenan mana mutum ta kare kenan ba za ta yi rayuwa mai kirki ba nan gaba
Wannan cibiyar ta ONG Gimol bayan ta karbi waɗannan matan domin jinya tana kuma koyar da su sana'o'in dogara da kai daga cikin abubuwan da ake koyar da matan akwai dinki na tela da saka tufafin yara da kayakin ado da dai sauransu
komai da komai yana ana ba mu kuma aya ana koya mu aikin hannu muna yin sirije muna dinki muna yin dinkin dara duka nan su suka koya mu
Cibiyar kuma na bin matan sau da kafa domin sa ido kan yadda suke tafiyar da rayuwarsu a garuruwansu bayan salamarsu.
Amma aikin nan da muke koya musu su da kansu sun san abin da suka iya. Sai mu diba mu bincika mu ga aikin da suke yi ya kawo musu muhani a ƙauye kuma yaya ne za a kawo musu ƙari bisa abin da suka iya.
Ganin yadda rayuwarsu ta kasance waɗannan matan na ɗauke da gargaɗi na musamman zuwa ga al'umma.
To, ina kira ga zuwa al'umma. In ce a bar auren yara kankana kuma an yi aure kuma mutum ya tayi awo kuma ya saurare abin da likitoci suke fadi kuma a bar dokon naku da gida.
To sai dai kash duk da kokarin da wannan cibiyar take yi tana fuskantar matsaloli barkatai.
Gida ashe ba su isa. Na farko, na biyu ɗakin ma ba namu bane. Tunda ɗakin da aka gina muna an amshi. Yanzu muna nema wa'anda ke iya kama muna mu samu musu guri mai kyau.
Taki hakkin mata musamman ma ci gaba da rike wasu al'adu ya zama ruwan dare ga mu duniya a kasashen mu na Afirka.
Hakkin mata ka ai banza da su. Mace ba ta mancewa.
Waɗannan matan fatan su su samu lafiya domin ci gaba da gudanar da rayuwarsu kamar sauran mutane, amma gudunmuwar gwamnati na da muhimmancin gaske. Yusuf Abdullahi, Taskar VOA daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
To mun gode Yusuf Abdullahi daga Niger. Kamar yadda muka ce za mu ba ku damar bugo mana waya domin ku tofa albarkacin bakinku. Lambar mu da za a sami mu akai ita ce alamar tarawa 1-2-2-2-2-2-6-5-5. A game da magana yayin fitsari mu ji shin ya abin yake a wuraren da kuke. Wane ne daga Niger?
Ibrahim mai wakin hula garin mai gode Akinba.
To Ibrahim Akinba barka da warhaka.
Wadan Allah da yasa a kowane lokaci soyayya da likitoci suke magana akan aurar da mata da wuri ga mata nan manya-manya suna yawo a unguwa da kwararo ba su magana akan su sai a dinga magana akan kananan yara.
To su likitoci wai?
Eh
to amma ai baka ji abinda suke magana ba cewa kananan yaran suna magana hatsarin da suke shiga ne? Kana nufin wanda suke yawo a kwararo ai kananan yara ko a kwararo ko a gidan aure duk dai sunan su kananan yara ai ko mutum?
Gaskiya game da ainihin su kan aure da kananan yaran nan ba a kowane lokaci suna magana ga manyan mata ba su ma za ka ga
ta samu
tana samun matsala.
To za mu ji yaƙila a bayanin likita za ka ji ya faɗi mata daban-daban da suke iya kamuwa da shi a cikin bayani can an jima ka ɗan yi haƙuri ka zaya da rediyonka don Allah kar ka kashe sai ka saurara da kyau za ka ji ya faɗa maka mun gode Akinba.
Yana magana. Assalamu alaikum wa muke magana da shi daga Fatisko.
To ina ga ko yana nan da fatasku
yawa. Assalamu alaikum.
Yawa.
Alaikum salam.
Yawa muke magana lafiya dalau.
Sunana Malam Gambo Barau fatasku.
To Malam Gambo muna jin ka.
Sunan Gambo Barau.
Ni gaskiya shawara nake so da mikawa masu wulakantar mata da zarar sun fara kannan sai yan tsari gaskiya ba adalci suke musu ba ka dauko mace tana lafiya tana zaune lafiya da wani cuta ta samu sai ka zo ka rabu da to wallahi wallahi haƙi fa na ta ko da sai ya bi ka wallahi saboda ba adalci ba gara
kai ladi da ba ladi aka ce a wuri
har kai bai yu ba yau wato daga nan kowa dai ya san kai ya ba
shi
amma wani da zarar ta fara an ji asibiti sau daya sau biyu to fa shikenan shi ba ruwansa zai rabu da ita
bai san ko za a warke ko ba za a warke ba
kuma namiji
gidan su lafiya da daga nan ka san me za ka dan ba adalci ne dan Allah masu wannan hali dan Allah dan annabi ku daina yi sannan kuma zan yi godiya yanzu dan zaka gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha sun kawo mana da likitoci asibitin na garin Fatasku ana yin operation da maganin nuwa kyauta da gwamnatin tarayya da gwamnatin Gaidan sun kawo kwararrun likitoci wallahi kullum yanzu ba a yi operation ba
akan yoyon fitsari din akan yoyon fitsarin
eh
Malam Gambo Barau Malam Gambo eh Gambo Barau ne tsaya ka ji tsaya nace akan yoyon fitsarin ne suka yi
ba shi kadai ba
oh duka ayyuka daban-daban
suka kala-kala wallahi gwanin
ba mun gode kwarai
to mun gode Gambo ai saboda lokaci ai mun gode kwarai yana da kyau kan
ya ba da shawara ne
gwamnatocin kuma su ma su koyi da irin haka to sai kuma Nasarawa ko
alaikum haji Usman
yawwa wa alaikum assalamu da wani alhaji nake magana ni ma
barka da aiki haji Safina haji alhaji Usman Kabara barkanku da aiki
yawwa
barka ka dai
to kuna tare da Rufa'ika kan Zaria daga Nasarawa
Rufa'ika barka da haka
barkanku da aiki kuma
to mun gode sosai a gurguje me zaka ce kafin lokaci ya yi mana halin shi hello to naga line shi ya tafi to to Rufai ayi hakuri layi yayi maka tutsu sannan kuma dole ayi anan din ma zamu ci burki gaba daya mun gode kwarai da kuka kira kuka tofa albarkacin bakin ku eh to Sabina
eh yanzu bari mu ji yadda lamarin yake na yoyon fitsari daga bakin wani kwararren likita da wakilin mu a Kano Muhammad Salisu Rabi'u ya tattauna da shi
a biyo mu cikin shirin
ina tare da Dr. Amiru Imam Yola kwararren likita musamman a bangaren da suka shafi harkokin mata na tambaye shi shin a zuwa yanzu menene matsayin cutar yoyon fitsari a Najeriya
yoyon fitsari da wato wata matsala ce wacce take samun mata waɗanda suke cikin lokacin haihuwa a mafi rinjayar alƙaluma to amma kuma wasu daga ciki sukan samu wannan matsalar kamun lokacin da za su shiga yanayin haihuwa shekaru kenan na haihuwa ko kuma bayan sun riga sun shiga a takaice dai shi yoyon fitsari wato wani garari ne da yake samun mace take samun kanta a cikin yanayin da ba za ta iya rike fitsari ba fitsari yana ta binta ko yaushe tana kwance fitsari na jika mata shimfiɗa tana tsaye fitsari na jika mata wando tana zaune fitsari na jika mata wajen da ta zauna a yawanci kuma wannan akan same shi saboda matsala ta kaman nakuda dogon nakuda da suka samu sukan shiga ko kuma wasu ayyuka da za a yi kaman yaran gaba ko cire ƙarin mahaifa ko kuma sankarar ta wuyan mahaifa da irin dai waɗannan abubuwa beli bai fai kawo harkar yoyon fitsari ba da yawa saboda idan muka duba shi ma nasa harkokin daban beli wani abu ne a cikin gaba da har yanzu ba za mu iya tantance mai wannan al'amarin ba so su dai wanzamai su suka san me belin na amma cire belin shi yakan kawo matsalar yoyon fitsari saboda suna yanke wuyan mafitsara idan aka taɓa wuyan mafitsara sai rauni saboda yarinya sai ta zama ba za ta iya samun rike fitsari ba shi ma yana daga cikin abubuwan da suke kawo matsalar yoyon fitsari
ya zuwa yanzu wanne cikin yanayi ake ciki akan wannan cuta a Najeriya
tambayar da kai mun ta wanne yanayi ake ciki a Najeriya wato yoyon fitsari gaskiya a Najeriya ya dauki wani mataki wanda ya kai ga gwamnati tana dubansa kuma tana ba da muhimmanci akai wasu shekaru da suka wuce a waccan gwamnatin sai da ta suka sa shi shugaban kasa na wannan lokacin yace yana son ya ga cewar kamin 2014 end an rage mata da 14 an sa an rage yawan matan da suke tare da wannan cuta ba waɗanda suka samu sabuwa ba a waɗanda suke tare da ita saboda alƙalaman da suka nuna mana gaskiya cewar muna da mata kusan fiye da 40,000 inda suke fama da wannan yanayi a cikin Najeriya to idan ka duba kuma su sun yi kokari sun fitar da wasu asibitoci da suka mai da su kaman asibiti ne na dindindin na wannan harkar matsalar yoyon fitsari guda uku da akwai daya a can cikin Inyamurai da akwai daya a nan a Katsina da akwai kuma wanda aka bude a Ningi saboda haka waɗannan santoci guda uku sai suka zama kaman su ne santocin da za a ringa kula da su masu yoyon fitsarin nan duk da dai kuma za mu iya la'akari da cewar dama yawancin jihohinmu na arewa sun kakkafa waɗannan santoci kaman a nan Kano muna da Laure Santa Zamfara da akwai Farida a Sokoto da akwai Maryam Abacha a Benin Kebbi da akwai a nan Zaria da akwai Gambas Sawaba ga sunan dai da yawa saboda haka waɗannan santoci su suke wannan aiki kuma gaskiya aikin da ake yi yana yi amma ba ma samun biyan buƙatar da ake nema saboda idan an ce maka ana samun mata 12,000 duk shekara suna samun wannan matsala ta yoyon fitsari sababbi to tsofaffin su kuma karuwa suke yi kuma ba ma yin aikin da ya kai ko ya wuce 6,000 a shekara
me ya jawo rashin yin aikin
yauwa rashin aikin yin abin da ya jawo muna da dai kaman waɗanda suke agazawa da akwai USAID wanda suke da Gender Health da Fistula Care Plus a Nigeria, sannan da akwai UNFPA su kuma su ma suna da nasu abinan din. To waɗannan biyun da kuma Medicine Sans Frontier su kuma da suke a jigawa kawai na san su, to suna da iyaka kokarin su, amma ba mu da likitoci da sauran masu jinyar da za su kula da wannan al'amari a cikin wannan lokaci, saboda kamata a ce inda har wannan yawan da aka ce 2012 a shekara, to ya kamata a ce an kafa state of emergency akan harkar yoyon fitsari a Najeriya.
Shi wannan aikin da ba a iya yin kamar sama da 6,000 a shekara, rashin kuɗi ne ko kuma rashin su ma'aikatan da za su gudanar da aikin?
Eh, wato abubuwan sun muce rashin kuɗi da rashin ma'aikata. Tabbas da akwai rashin ƙwararrun likitocin da za su yi aikin, kuma waɗanda suka zama kawai sun jibanci lamarin ne. Idan da har an samu irin waɗanda ba wani aiki suke ba, sun jibanci kawai lamarin matsalar yoyon fitsarin, to ina ganin kaman ka same guda 6-10 a irin waɗannan a shekara, to in Allah ya yarda za ka same kusan fiye da abin da wannan alƙalma da ake sassakawa yanzu. To amma yanzu gaskiya sai ka ga yawancin su sai dai su zo su tafi, yan kaɗan ne tsararru waɗanda suke harkar su. Kuma idan ka duba za ka ga kaman santar mai yiwuwa ko da akwai wasu dai abubuwa da suke kawo tannaki a cikin lamarin, wanda ba zan iya fayyace maka shi yanzu ba.
Daga cikin waɗannan mata da ake wa wannan aiki, gashi ka ce a shekara akan samu mutum aƙalla 12,000 masu sababbi, kuma kuna da tsofaffi na da, shi ya kuke wajen ɗaukar waɗanda za ku yi wa aiki?
Ɗaukan aikin da za ka yi wa, idan ka tattara su gaba ɗaya, ga sabbin ga tsaffi, da akwai wani abu da muke kula da shi, ita sabuwa da ta zo ba ta shiga cikin wancan garari na tsana, kyamata da gujewa da ake yi ba, sannan kuma abin bai shiga jikinta ita ma ya raunana mata zuciya ba, saboda haka sai mukan bada rinjaye gaskiya akan sabbin don kada su fada cikin wancan garari da su waɗancan tsofaffi suke ciki yanzu. Saboda haka sai kaga mun samu an yi rage, kuma yawancin sabbin nan idan sun zo su aikin daman ba a taɓa yi ba. Yawanci duk waɗanda suke daddawa wannan aiki ne 1, 2, 3, 4 an yi shi an gaza, saboda haka idan aka ce za a sake ɗaukan su an kashe wa ita wannan sabuwar aiki, ita kuma tsohuwar mai yiwuwa ba zai yiwu ba aikin.
Kenan akwai masu samun wannan larura har sau biyu a tsawon rayuwarsu bayan aiki da aka yi na farko?
Bayan aiki da aka yi na farko yakan yiwu aikin nan ya zama ya yi daidai, ya warke, ta koma gidan mijinta. To idan kuma ta samu ciki, za mu faɗa mata cewa to ga abin da ya kamata ta yi, ta zo asibiti a yi jinyarta, a kula da ita, a yi mata awon ciki har lokacin da za ta haihu, ta zo asibiti a kula da lokacin da za ta haihu. To amma wasu gaskiya ba sa samun damar haihuwar a asibiti, sai kaga sun gwammace su haihu a gida saboda mai yawa wasu abubuwa ko harkar kuɗi ko irinsu. To idan suka zo suka fada naƙudan nan sai su koma kaman da, sai su sake fadawa cikin wannan matsala.
Kuma akwai yiwuwar in an sake fadawa wannan matsala aka yi aikin a dace?
In an yi ana dacewa, amma da akwai waɗancan su waɗanda nake mazance kamin wannan lokacin cewar su an yi musu aiki 2-3, to su waɗannan ba wai zuwa suka yi suka sake samun wata sabuwar ba, a waccan ɗin ce. To me yasa ba su warke ba? Shi kuma wannan ya danganta da jikin mace da yanda kuma ciwon na yake, da girmansa, da faɗin ƙofar yanda wajen ya fito, sannan da kuma abubuwan da suke kewaye da ita wannan fistula tata. Saboda gaskiya wasu za ka ga sibil an zo an yi aiki na farko an gama sun tafi, wata kuma da yake da akwai wuyan mahaifin wuyan mafitsarin ya taɓu, ko kuma ƙofar fitsarin inda yake fitowa ita ce ta taɓu, sai kaga ana ta faman samun maya za a rufe waje, wata kuma ƙofar wagegiya ce gaskiya zai yiwu ba zai yiwu a ce an rufe ta lokaci guda ba, sai so sai an dan tattabo nan an hada sannan daga baya ta sake dawowa an sake yin wani aikin an sake rufewa to irin waɗannan sai ka samu kuma wasu ƴan mashkiloli sai suka ga su suke tafaman zuwa to idan ka ce zaka daka ta wannan wacce kai ma aiki biyu uku bai daidai ba ga kuma wannan ita kuma sabuwa ta zo yanzu gara a ce kai wa ita wannan sabuwar ta tafi dan lokutan da za su dauka ba zai dade akan ita waccan ba
wani irin shawara zaka bayar musamman ga hukumomi a game da wannan matsala da ake ciki akan wannan larura ta yoyon fitsari
hukumomi kam gaskiya ya kamata a ce an sake wata hobbasa din a fiye da yanda aka yi da akwai wani lokaci a cikin shekara ta 2005 Virgin United sun hadu da UNFPA da sauran kungiyoyi sai suka shirya wani abu da aka zo aka yi a Nigeria kuma a wannan lokacin an samu an yi wa mata kusan 1000 aiki a cikin kwana 10 to bayan wannan saboda haka su waɗannan ƴan kungiyoyi kamar su Fistula Care su UNFPA su ma suna yin wannan kokarin duk santocin za a je a danye sati guda a yi wa mata 20 mata 50 mata 30 ya danganta da likitocin da suke wajen da kuma su marasa lafiyan to daga wani lokaci nan a waccan gwamnatin da ta wuce su ma sun yi wata hobbasa da aka zo aka yi G-Win program ta suke ce mashi sun anye wa mata kusan 2000 aiki a wannan lokacin kuma an samu kyakkyawan sakamako a cikin abin shi yasa to irin wannan idan za a ci gaba da su din a ringa tallafawa matan nan saboda abin nan dai gaskiya daman babban abin da yake kawo shi talauci to idan ku aka dauke wa mace a harkar asibiti yanda za ta biya kudin aiki yanda za ta biya magani gadon asibiti da sauransu to nan da nan zaka ga an samu mata sun furfuto an yi musu aikin nan kuma sun koma wasu gidajen su lafiya
shin wani irin kira zaka yi musamman ga mata da magidanta na matakan da ya kamata dauka a gujewa kabuwa da wannan cuta
ba manya daga cikin matakan da za a yi shine a inganta yanayin yin auratayya kuma ya kasance shi mijin da za a bawa ya san cewa wanda zai iya kula da ita ne kula kuma ba wai kawai abinci ba a duk dawainiyar mace miji zai iya dauka sannan idan mace ta samu ciki ya kamata a san inda za a je a yi renon cikin nan asibiti ne wanda yake da ma'aikata za a je a kula da ita a duba ta a san me ya kamata a yi mata sannan a shirya lokacin haihuwa idan lokacin haihuwa nan ya zo za a samu likitan da zai tsaya a kanta ko ungozuma da za ta tsaya a kanta har ta haihu lafiya idan tana da wata buƙatar a yi mata wani abu na gaggawa ana cikin asibiti idan fitar da ɗan za a yi ba ita za ta iya haihuwa ba nan da nan za a yi mata saboda haka za a daƙile faruwar samun yoyon fitsari
to mun gode sosai likita da wakilinmu daga Kano
da ƙara mana lafiya
amma Musa Hadiran Asuba kuma da magaran a shafinmu na Instagram yace salamu gaskiya yau da gobe ai magana gaskiya muka anan da magaran a ciwon ya ragu da kashi 60 kuma gidajen radio nan suna tabbatarwa saboda mata a karkara a tashin lafiya
su kina Twitter ma Usman sai hakuri ba mai karanta sakonnin su ba sai wani lokacin
to madalla to kamar mu dan samu lallaba
fararam fararam la 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 assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata assalamu alaikum mata ni na gaishe ku mata kuma ina kaunar ku mata
to yanzu kan a madadin ita
Kodengi.
Sai kuma Daniel Brown da bada umarnin shirin da injiniyanmu na yau Mr. Aden Osko ni Usman Kabara nake cewa mu zama lafiya.
Mata kana yayye na ne mata ku bakan ne na ne mata kana dangi na ne mata ku fajin fina ne mata abokan rayuwa ne mata wanda ya doje ku mata ko ko ya zage ku mata ko ko ya kware ku mata ko ko ya cuce ku mata ko ya zalunce ku mata ko munafintar ku mata ko ya ha'ince ku mata Allah shirye shi mata dan kwada ya san ku mata to ba zai cuce ku mata ya san matsayin ku mata ba zai zalunce ku mata Rabbu ya zabe ku mata daraja ya ba ku mata martaba ya ba ku mata matsayi ya ba ku mata girma ya ba ku mata daukaka ya ba ku mata ilimi ya ba ku mata kana ya yanta ku mata farjini ya ba ku mata farjini ya ba ku mata la ilaha illallah mata